Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 24 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa basussukan da ake bin kasar Ghana sun karu da kashi 20 cikin 100 a cikin watanni hudun farkon wannan shekara, wanda yanzu haka ya kai kimanin dalar Amurka biliyan 50. Muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Elikaya zai gabatar muku. Sannan akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masararu, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga kashin labaran na farko. An kwashe mutane a gidaje da otel-otel a tsibirin Rhodes da ke kasar Girka, lamarin da ya tilasta wa kalla mutane 30,000 tserewa daga zuwa wuraren da aka tanada, wato inda aka tanada fadin tsibirin na Girka. Ficewar ita ce mafi girma a cikin tarihin wurin, a lokacin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutar dajin. Masu bincike sun ce suna tsare da mutane da dama da ake zargin su. Wato da ake zargin su suka cinna wutar dajin da bala'in da ya biyo baya. Ya zuwa yanzu hukumomi sun kwashe sama da mutane 30,000, amma ganin yadda wutar take ƙara rurawa a cikin kwanaki 6, yanayin muhalli ya dada dumama zuwa ma'aunin digiri 45 na Celsius. Sannan kadawar iskar da ke dada rura wutar zuwa wurare ya sa ana fargabar wutar za ta dada bazuwa. Irin wannan al'amari na iya haddasa babban bala'i a Rhodes, wanda ya kasance ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido inda matafiya daga Burtaniya da Amurka suka fi sha'awa. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa ana shirye-shiryen kiran wani taro na majalisar NATO don tattauna al'amuran da suka shafi Ukraine, wanda ake sa ran za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi kiran taron a lokacin ganawar shi da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho, inda ake kyautata zaton za a tattauna halin da ake ciki a ƙasar sakamakon janyewar Rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata, wanda ya bada dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad. Ya faɗa cewa taron na daga cikin jerin abubuwan da Ukraine take shirin aiwatarwa a wannan makon da zimmar inganta tsaron ƙasar. Sannan ya ce ana shirin ƙara baiwa ƙasar tallafin sojin da suka haɗa da makaman tsaron sama, makaman artillery da makamai masu cin dogon zango. A wani bangaren kuma, 'yan kungiyar mayakan Rasha na Wagner da suka koma Belarus inda suke samun horo sun bayyana sha'awar su ta ƙetarawa kan iyakar Poland, wacce ta kasance mamban kungiyar ƙawancen sojin NATO, a cewar shugaban ƙasar Belarus Alexander Lushenko cikin raha. Shi kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce hare-haren Ukraine ba su yi tasiri ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi alwadai da hare-haren Rasha, musamman wanda ya yi sanadiyar lalata cibiyar tarihin birnin Odessa, ɗaya daga cikin wuraren tarihin da UNESCO ta ɗauka da mahimmanci da sanyin safiyar jiya. Harin saman da Rasha ta kai ya lalata babban cocin Odessa mai cike da abubuwan tarihi da sanyin safiyar jiya Lahadi, lamarin da ya sa Kiev ta lashe takobin ɗaukar fansa a sanadiyar lalata wurin da yake da tarihi a duniya a mai mahimmanci ga UNESCO. A shekara ta 1794 ne aka kafa cocin, wanda ya kasance na farko da aka fara kafawa a birnin Odessa a zamanin daular Rasha. Daga bisani kuma aka rushe cocin ƙarƙashin mulkin Stalin a shekara ta 1936. An ƙaddamar da aikin sake gina cocin a shekara ta 1999 bayan rushewar haɗaɗɗiyar daular Soviet. Kana an ƙaddamar da shi a shekara ta 2003. Harin saman ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2, sannan aƙalla mutane 19 sun jikkata, cikinsu har da yara. To, ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Basussukan da ake bin kasar Ghana sun karu da kashi 20 cikin 100 zuwa CD biliyan 569.3, wanda ya kai kimanin dala Amurka biliyan 50 a ƙarshen watan Afrilun wannan shekarar 2023. Idan aka kwatanta da CD biliyan 434.6 da ake bin kasar a ƙarshen watan Disamba shekarar 2022, in ji babban bankin kasar Ghana a shafin sa ta yanar gizo. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
An samu karuwar CD biliyan 134.7 a cikin watanni hudu na farkon shekara, wanda masana suka ce yawan karuwar bashin zai kara ta'azzara lamarin tattalin arziki da gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasa. Kamar yadda malamin tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana Nuhu Ilyasu ya ce,
in ka gani bashinan na je bisa kana ganka ba, waɗanda suka rince magana kuɗi suna gan kaman Ghana bashinan su yayi yawa, and maybe Ghana bai yi biya wannan bashinan, so ba za su rince magana additional bashina kuma ba. And so one of the implications kenan, an ba su rince magana additional bashina kuma ba, ka gan kama ayyukan da Ghana suka aje as expenditure suna su yi ba za su yi ba, even though government ya shiga IMF program, and wannan IMF program na ke government kariya increase dependency, but akwai waransu expenditure da yayi necessary for the survival or the health or the economy. Kudin da muke karba a cikin tattalin arzikin mu, revenue, bai yi sufficient da zai undertake expenditures mu ba, so akwai wani gap da government ya yi kamata ya fill.
Bankin Ghana ya taƙaice yadda basussukan suka dinga karuwa a jere daga watan Janairu zuwa Maris ɗin 2023, wanda ya kai dala biliyan 50.7 a watan Janairu, sai dala biliyan 51.2 a watan Fabrairu, da kuma dala biliyan 51.7 a watan Maris. Kamar yadda bankin ya ce, hakan ya samu asali ne sakamakon faduwar darajar CD a cikin wannan lokacin, da kuma faɗaɗa basussukan cikin gida da aka yi, wanda yake ya kai CD biliyan 15.9, wanda hakan ke bukatar gwamnati ta aiwatar da matakan magance kalubalen kasafin kuɗi. Shin koya za a shawo kan lamarin? Sarki Imran Ashiru Dikeni, mai sharhi kan tattalin arziki, yace idan an haɓaka sarrafa kayayyaki cikin gida zai taimaka wajen magance faduwar darajar CD.
Sai dai mu yi kokari mu inganta darajar CD, mu yi kokari mu inganta amfani da kaya da ake sarrafa shi a nan cikin gida, mutane su ringa sai wayannan kaya saboda ayya a inganta darajar CD din. Idan ba haka muka yi ba, kowane lokaci CD din za ta ci gaba da faduwa, faduwar ta kuma ba za ta taimaka mana ba.
Malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi Ilyasu Nuhu a nasa bangaren yace gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe kuma ta ilmantar da al'umma game da yanayin da tattalin arzikin kasar ke ciki.
Solution synonymy, yayi kamata government yayi ya understand kama bamu da wannan strength da zamu yi mu undertake waransu expenditure, and so yayi kamata government ya cut waransu expenditure, sai ya educate citizens in the situation da muke na, so that citizens kuma su measure, so you measure in their expectation that government yayi kaza yayi kaza yayi kaza, and citizens suka gane kama government bai da kudi, then ba su expect waransu abubuwa government ya yi musu, and in the end kaga wannan problem da ya address.
Bankin Ghana ya kasanta basussukan da cewa bashin kasashen waje ya karu zuwa CD biliyan 321.4 a ƙarshen watan Afrilu, sai bashin cikin gida wanda ya karu zuwa CD biliyan 247.9 a tsawon watanni hudun da suka gabata. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyoyin al'umma biyu a Najeriya sun buƙaci Majalisar Wakilai da na dattawan Najeriya su yi watsi da kudirin sayan sabbin motocin alfarma wanda harsashi ba sa huda su guda 465 don amfanin 'yan majalisar da jami'an majalisar, wanda zai lashe sama da dala miliyan 56. Rahotannin kafafen labaran cikin gida a Najeriya sun bayyana cewa wannan kuduri ya kunshi rabawa 'yan majalisar dala miliyan 88 a matsayin kuɗin tallafin rage raɗaɗin rayuwa, tsadar rayuwa. Shugabannin kungiyar SISLAC da NASARAP sun ce wannan gurguwar shawara ce wacce bata dace da halin ni'asin da talakan Najeriya yake fama da shi ba. Kana Sarab ta ce ta baiwa 'yan majalisar makonni biyu su sauya wannan matakin da suke shirin ɗauka, inda ta ayyana shi da rashin kishin ƙasa, musamman ma idan aka yi la'akari da janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi kwanakin baya, wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi na yau da kullum. A hirar da ya da muryar Amurka cikin harshen Turanci, shugaban Sisalak Awal Musa Rafsanjani ya ce kamata ya yi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabbata cewa bai sanya sayo wasu sabbin motoci wa jami'an gwamnati da kuma ministocin shi ba. A ƙarshe, Amanda Elisa ta zira kwallo a minti na 89 da fara wasan, lamarin da ya baiwa Sweden nasara da ci 2-1 kan Afirka ta Kudu a wasan rukunin ji na gasar cin kofin kafa ta duniya ta mata. Kwallon da ya zo a ƙurarren lokaci ya kawo cikas ga Afirka ta Kudu da ta fara kai naushin farko kana ta burge 'yan kallo da taka leda mai ƙayatarwa. Afirka ta Kudu ta samu kwallo ne ta kafar Hilda Magaya a daidai minti 48 da fara wasa, inda ta yi barazanar ba da mamaki na farko a gasar. Nan ne kuma Sweden ta yunkuro ta samu kwallo ta kafar Fridolina Rolfo. Daga bisani Iledda ta zura wani kwallo da kai yayin da ya rage minti guda kacal a kammala wasan, kwallon da ya baiwa Sweden nasara. Sweden da bata taɓa shan kayi a wasannin rukuni na cin kofin duniya ta mata ba tun shekarar 2003 da ake zaton za ta doke Afirka ta Kudu cikin sauki, wadda take matsayi na 54 a duniya a kwallon kafa ta mata. Kwatsam sai abubuwa suka rikice mata, amma Sweden ta yunkuro ta farke kwallon ta kafar Fridolina Rolfo. Daga bisani kuma Amanda Elisa ta zira kwallo wani kwallo da kai ana saura minti guda kacal a kare wasan. Wannan ne kuma ya baiwa Sweden damar kauce wa shan kayi a wasan farko.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Dalla da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren Matasa ya sauka garin Dan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa gashi dai damuna ta kankama, amma miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki dan karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin man fetur ya jefa talakawa cikin tsadar rayuwa. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida dan Umaru, Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Barkanmu da shigowa wannan zauren matasa na VOA wanda za mu ɗauka a nan garin Ɗan Umaru da ke yankin Danko Wasagu a jihar Kebbi. Matasa, barkanmu da shigowa wannan zauren. Bari mu fara, za mu tattauna ne kan yadda kuke rayuwa a wannan gari na Ɗan Umaru da yadda abubuwa suke gudana, yadda ake sana'o'i da yadda tsaron yankin yake. Za mu bi ɗaya bayan ɗaya. Isa, yi mana bayani, ya kuke rayuwa ne a wannan yanki a matsayinku na matasa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Nasir, barka da yau, kuma ina fata alheri game da kasancewa tare da kai a wannan daidai wannan lokaci a wannan gari na Ɗan Umaru. A gaskiya a nan garin muna rayuwa ne, kafin dai wannan lokacin muna rayuwa gaskiya alhamdulillah, da zamu manoma ne kuma ƴan kasuwa. To amma noma gaskiya ya fi ƙarfi ga yankin mu. Saboda duk wani wanda zaka gani da wani sabon kallon tuwayi haka ko karfe ko gida haka, to duk da insha Allah ta bangaren noma ne za ku ce yazo.
Wato karfe kamar babur da mota da sauransu kenan.
Yawwa, Malam Nasir, haka yake. Duk wannan gaskiya in ka gani yawanci a nan dai garin Ɗan Umaru yawanci duk manoma ne gaskiya, duk bangaren noma yazo.
Amma ai Isa, an san matasa sun fi son su shiga birane, wasu ma su tafi har kudancin Najeriya suna hayar babura, suna guje-guje kan tituna, ba su fiye son noma ba. Shin manoman yankin nan noman suke yi ko kuma dai suna zuwa gonar iyaye ne kawai suna taimakawa?
Gaskiya muna zuwa gonar iyaye muna taimakawa, kuma muna noma, kuma wannan da kace ana zuwa kudu da mashi shuka, wannan kuma duk muna zuwa din gaskiya. Amma mu dai yanzu nan mun dawo gida, don yawancin mu duk gida da yake yawanci mun dawo gida mun zauna, ba mu samu aiki ba, amma muna fata za mu samu, ko mun samu kuma ba za mu yadda neman ba.
Yahuza Gado, kai me kake a nan garin ku na Ɗan Umaru?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ni dai sana'a ta noma, muna noma na damina kuma na ranin ma idan Allah ya kai mu lokaci muna noma dankali, kankana, rake, kuma duka ana nomawa.
Ina ji.
Sannan kuma idan lokaci ya yi, wasu sukan ɗan yi kasuwanci haka na fataucin kayan gonan da aka noma, suna ɗan kaiwa ɓangaren Bena Wasagu a abin da ya ɗan wuce mun duka a lokacin da ana zaune lafiya.
Yanzu akwai matsalar tsaro kenan.
Kwarai-kwarai ma hata kai gonakanmu ma duka mafi yawanci sai dai na bakin gari su ne muke ɗan nomawa haka. Amma dai waɗanda suke masu ɗan ƙarfe-ƙarfen ba mu samun noma su, duka 'yan bindiga sun tare, suna ma ci gaba da ɗaukar mutanenmu.
Yahuza, idan misali mutum ya shiga can cikin daji, watakila zai iya gamuwa da miyagun iri kenan da suke aikata abin da ba su dace ba.
Lalle ranka ya daɗe, idan ma ka yi tafiya rabin kilomita ɗaya, ina ganin sai dai in Allah ya hukunci ka dawo a ganka ka dawo. Amma dai in ka kai Murita ma za a yadda rayuwa a kanka, sai dai in an ji ka gaba rayin.
Saboda yadda lamuran suka tsananta.
Kwarai insha Allah. Sai dai ƴan killayenmu haka na cikin gidaje wani bi su ne ake ɗan sanya ƴan masara, to ina za ta kai mutum kuma?
Isa Babangida, faɗa mana kai kuma me kake yi, yaya rayuwarka take a nan garin Ɗan Umaru da ke yankin ƙaramar hukumar Danko Wasagu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni manomi ne, shika gaskiya shi ne ainihin sana'ata nan cikin Ɗan Umaru. Domin shi muke yi kuma shi muka gani da ƴan kuma shi iyayen suka tafi suka bi muna yi. Kamar da shi malam yanzu zake magana akan ƙalubale da ke faruwa yanzu haka na ainihin banda tsin ga, to wallahi yanzu ka abun ya kai inda ya riyan kuma. Noma ma ba mu samun isasshen da zai shekarar da mu, bale har mu ce ma ni kasuwanci.
Wato ma'ana iyaye ma tamkar su ne suke sun gadar muku wannan sana'a ta noma.
Sai muddin ya tsohon ciniki ne.
Noma na duke tsohon ciniki, in ji masu iya magana ba.
Yawwa, Allah.
Ina muna ji Isa ka fara cewa akan samu kamar yadda shi Yahu zai faɗa cewa akwai matsalolin tsaro da suke shafar kowa da ke kawo tarnaƙi ga noma.
Insha Allah. Hakika ko yau ma da gudu muka dawo na. In dai da muka yi mana.
Da gudu muka dawo. Me ya faru kuka dawo da gudu?
Eh to baba ina so koran mu. Mana. Ha. Sai sun ɗauko mana mutane ma sun kwace musu babura sun dake mutane sun fita. Yau din da ma yau din ga jiya ma haka.
Amma ina cikin baya Isa shin gona ne gona kuka tafi ne ko kuma dai kawai waɗanda suka ɗan suke bayan gari suna wasu lamura ko suka kai ziyara wasu garuruwa ne hakan ya faru da su?
Eh gona ne muka je. Mun je gona ne gurin aiki.
Eh
hakan da kafin ci.
Sai kawai sai ga su barayin mutane sun kawo muku farmaki.
Sun kawo mana hajiwa.
Eh.
Da mutane dai muka dawo da gudu suka samu sa'a kama mutum juna mu ɗan tunguru kuma ne da mashin guda.
Amma kai Isa kaga mutanen lokacin da suke tahowa?
Eh sosai mun gan su.
Da ka gan su a lokacin da ka gan su a lokacin da ka gan su me kake lokacin?
A lokacin muna aiki muna shuka.
Eh.
Lokacin da kuma muka gan su muka hango su ɗin lokacin muka ruga muka gudu. Wanda suke ainihin aiki a gonan wani alhaji da mota suna abin gaɗin suna aiki da tractor. To lokacin ne suka same su ba tare da sun ji su kuma sun gan su ba sun kama guda daga cikin su.
Amma da gafa kuka gudu ko kuma kun samu ɗaukar baburan kuka gudu da su?
Eh to da yake baburan kwaji ne wasu mun ɗauke tsohon sabbin wanda suke da sauran kuma sun ɗauka sun wuce da su. Don baka da halin zuwa da sabon mashin mai ƙarfi daji dole sai ka ɗauki tsohon mashin ka je da shi. Saboda in ta kama ka rugo ka ga za ka rugo ka baro shi. Takan yi gobe in ka koma ka ci mashi.
Wato ma idan irin wannan ƙalubale ya faru ta da babur din ma wani hatsari ne gare mutum kawai ya ranta na kare daga fakin.
Kwarai wani hatsari ne domin baka ma yi wurin shi sai dai kai da kanka kawai ka samu da ka je ka kwanta ko kuma ka ruga ka faɗa rami ko kuma kai ta gudu zuwa gari.
Muhammad Barau ba mu labarin yaya kai kuma ya rayuwarka take a garin Dan Umaru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin firgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya. Don yin can ba za ka iya ji daji ko kai daya ka wanna ka ci gaba da aiki. To yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku biyu ko ku uku. Kai ta kai ma dole idan ku biyu din nan za ku ku ji daji to su za su yi aiki. Ɗaya zai haye sama ice zai zanka riga muku don ko za ku tantance sun kawo gari ku. Idan ba haka ba to ko za ku tantance sun yi muku maraga. To kaga tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci bai nemuwa. Babu wanda muke da shi ya ƙare wanda za mu nemo daji kuma sun hana.
Wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai ɗaya a kan doguwar bishiya yana leƙe-leƙe don hangowa ko akwai hatsari da ke tahowa.
Eh an aji kamar zaman escort ba.
Eh.
Idan ko ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da waya a sama a duk aikin ku zai kai na awa daya. Kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi ya hayi sama din ya zamanto a ya tsiran da za ku yi shine ya hangan muku abin da za ku zo kafin ya riske ku. To Allah ya taimake ku sai ku samu baka. Idan ba haka ba ma kun gudo sai sun taka wajen gari kenan ba wurin mafita sai dai wala Allah ya yi.
Umar Yakubu Fama yi mana bayanin kai kamar mata masu nan ka riga hamshakin manomi ne yi mana bayanin yaya noma bana a wannan yankin.
Kai gaskiya Mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka.
Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin Dan Umaru da ke karamar hukumar Dankowa Saguwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa dakarun sojan Najeriya karkashin brigade ta 63 dake karkashin rundunar ta 6 tare da hadin gwiwar jami'an tsaron cikin gida na DSS sun kai samami a yankunan da ake kyautar zan cewa yan bindigan yankin kudu maso gabashin Najeriya wato yan kungiyar IPOB na samun mafaka tare da kai harhare a jihohin dake yankin kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Onyema Onwuachukwu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da ce rundunar sojin tare da sauran jami'an tsaro sun yi nasarar halaka wasu daga cikin mayakan da kuma kame wasu da dama sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kungiyar dillalan man fetur ta kasa Ekman da ya kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya saka dokar ta bace na gyara matatun man fetur din Najeriya lamarin da zai taimaka wajen rage farashin albarkatun man fetur a Najeriya shugaban kungiyar rashin jihar Rivers Dr. Joseph Obele shine ya yi wannan kira a hira da manema labarai ya bayyana cewa hauhawar farashin albarkatun man fetur da yanzu haka litan mai ya kai naira 600 da doriya abu ne da ƴan Najeriya ba za su ci gaba da lamanta ba domin kuwa za a kai wani yanayi da babu ba wanda zai iya sayan man fetur din sai dai ƴan kalilan a Najeriya yanzu dai harkokin yau da kullum na ci gaba da tsayawa a ma'aikatu da kuma hanyoyin Najeriya sakamakon tsadar man fetur a ƙasar sai kuma jaridar The Punch ta bayyana cewa wata kungiya mai goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kira ga shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ya tuna da matasa wajen naɗe-naɗen ministocinsa kungiyar mai suna All Progressive Support ta kira ga shugaban da ya koyi ga tsaffin shugabannin Najeriya irin su General Murtala Muhammad da General Yakubu Gawa da kuma General Babangida wanda suka naɗa matasa a manyan mukamai a ƙasar a can baya kungiyar da ta ji takaicin cewa ko a gwamnatin da ya shuɗe hatta ministan matasa ya haura shekaru 50 sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnan jihar Kaduna Obasani ya bayyana shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na ba da tallafin naira 8,000 har na tsawon watanni 6 ga masu karamin karfi domin rage radadin hauhawar farashin kayan masarufi da gwamnatin ta ce za ta yi a matsayin yaudara gwamna Obasani ya bayyana cewa har yanzu babu wani ƙayyadadden tsari ko kuma alƙaluma da za a gano masu karamin karfi a Najeriya har ma a ba su wa'annan kuɗaɗe tuni dai ƴan Najeriya suka yi watsi da wannan tayi na gwamnatin tarayya inda ita kanta gwamnatin ta bayyana dakatar da shirin domin sake duba lamarin ƙarshen sharhin jaridan kenan huta lafiya
tuma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a takaice an kwashe mutane a gidaje da otal-otal a tsibirin Rhodes da ke kasar Girka lamarin da ya tilastawa akalla mutane 30,000 tserewa zuwa wuraren da aka tanada a fadin tsibirin na Girka ficewar ita ce mafi girma a cikin tarihin wurin a lokacin da ƴan kwana-kwana ke kokarin kwashe wutar wato suke kokarin kashe wutar dajin masu bincike sun ce suna tsare da mutane da dama da ake zargin su suka cinna wutar dajin da bala'in da ya biyo baya A jiya Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullun ya sanar cewa ana shirin kiran wani taron majalisar NATO don tattauna al'amuran da suka shafi Ukraine wanda ake sa ran za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi kiran taron a lokacin ganawar shi da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake kyautata zaton za a tattauna na halin da ake ciki a kasar sakamakon janyewar Rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya bada dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad. A wani bangaren kuma ƴan kungiyar mayakan Rasha na Wagner da suka koma Belarus inda suke samun horo sun bayyana sha'awar su ta ƙetarawa kan iyakar Poland.
To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asiriya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Charleston. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. huta lafiya. Wassalam.